Madalla, jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Kamar yadda watakila aka sani, manya-manyan kasashe na duniya cibiyoyin harkokin kasuwanci suna baiwa al'umma dama mai dimbin yawa na samun arziki, wanda ya sanya al'ummar kasar da ma 'yan kasashen waje ke tururuwar shiga don ganin sun nemi arziki.
In dai kana nan da bizan ka kuma kana zama bisa ka'ida a kasan, duk abin da 'yan kasan su dalibai suke amfana da shi, to kai ma kana amfana da shi.
To sai dai kamar yadda aka sani, rayuwa a manyan birane na kasashe da dama na cike da kalubale, musamman cibiyoyi na tattalin arziki. Idan muka dauki Najeriya ga misali, akwai birnin Lagos inda ake samun hada-hada mai dimbin yawa na tattalin arziki. Sannan a Turkiya akwai Istanbul da ta yi fice wajen gudanar da hada-hadar kasuwanci da ke bunƙasa tattalin arzikinta, sai dai ta kasance mai cike da kalubalen rayuwa.
Wani bai shanta ba, to ka zo kusa da shi kuma kana shanta ba, hayaƙin ne yana cutar da shi, ko guri ne wanda ake tsayawa domin taron mota a shiga, ka zo tsakiyar jama'a kana shanta ba, ba za ka dan je gefe ba domin ka sha abinka tunda kai ka jarabti da wannan shanta ba.
Dalibi baya da wucin fami, ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla, so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka.
To a cikin shirin za a ji labari na hawa da gangara daga bakin namu da yanda suka iya shawo kan waɗannan kalubale a ƙoƙarinsu na samun rayuwa mai inganci fiye da wanda suka baro a ƙasashensu na asali. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Madalla, to rahotanni dai sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi mu'amalar kasuwanci da Turkiya a yankin kudu da hamadar Saharar Afirka. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya fiye da 500,000 ne ke zaune yanzu haka a ƙasar Turkiya. A tattaunawa da wasunsu, sun shaida muryar Amurka abubuwan da suka fi jan hankalinsu.
Sunana Khadija Anas, kuma karatu ne ya kawo ni nan Istanbul. Ina karantar dentistry ne a Marmara University. Akwai abubuwa da dama da suke birge ni sosai a ƙasar nan. A matsayina na musulma, duk inda na jiya nake so na yi sallah, gaskiya akwai musallatai ko'ina. In ma shago ne, nan kusa shaguna akwai su, ba sai mutum ya tashi ya yi tahiya sosai ba su dan ya samu abin da yake nema. Akwai shago nan kusa, komai dai suna nan.
Sunana Bashir Saleh, wanda aka fi sani da Al-Gusawi. Ni dalibi ne, karatu ya kawo ni a kasar Turkiya. A can nake karatu na digiri.
Damammakin da ke ga Turki, wanda ya zo nan Turki, matukar yana da jajircewa sosai nan ninka kalubalen da mutum zai fuskanta a nan kasar. Na san mutanen da sun zo nan a bangaren scholarship yanzu sun zama 'yan kasa, a kodin da sun gina gidaje sanadiyar business da suke yi, wanda mai yiwuwa da mutum na kasar shi ne Najeriya, maybe da ba zai samu irin waɗannan damammaki ba.
A zahirin gaskiya abubuwan da suke birge ni a kasar Turkiya suna da yawa sosai, musamman ma a manyan biranen kasan kamar irin su Istanbul da Ankara da sauransu. Zaka ga akwai motoci na gwamnati, akwai train jirgin kasa, akwai shi ma nau'i ne daban-daban, sannan akwai irin su cable car wanda yake tafiya a igiya ta karfe, wanda galibi motoci ba su zuwa da sauransu, to anan shi yake amfani. Sannan kuma akwai jirgin ruwa. To kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo fa, kati ne mutum yake zuwa ya yanka, sannan zaka je ka sanya mai kuɗi na wata, wanda zaka samu sauki sosai a wannan kuɗin da zaka samu, musamman idan kana ɗalibi. Kai ko ba ɗalibi kake ba, akwai sauki fiye da mutum a ce zai je ya ɗauki taxi ko wata mota daban wanda ba irin wannan ba, wanda dukkanin waɗannan tafiyoyin da dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata a naira 500 ɗinka ta Najeriya zaka yi amfani da shi domin kawo waɗannan abubuwa. to wannan abun yana sauƙaƙe mai mutanen ƙasar rayuwa sosai da sosai sabanin mu a ƙasashen mu na Afirka da Najeriya aka galibi ba haka bane
ta bakin Kabir Ahmad Hamza sai da duk da wannan damar akwai dalibai da dama da suka ce suna fuskantar matsala saboda yanda ake ci da gumin su Jamila Mensa da ta kwafi fiye da shekaru 2 a kasar ta ce akwai wasu tsare-tsare da basu dace da baki da ke neman abin rufa kansa asiri ba
Na zauna taki kusa da shekara 2 na baro jin saboda ba ko bai jin dadojin sam saboda migration laws nan ce aikin kuma an kai aiki ba takarda sai ba wani insurance kai in kai aiki kanda mutum na yana ma decide bai ya biyan ka don shi ya bar zama wajin yayi ya saboda shi na baro jin
to bai da haka akwai zarge-zarge a game da matsalar wariya dake kara kamari a Turkiya kamar dai sauran kasashen duniya dan ko a bara wani rahoto da majalisar dinkin duniya ta fitar ta bayyana yanda ƴan Afirka bakaken fata ke fuskantar gagarumin kalubale wajen adama da su a harkokin da suka shafi al'umma a kasashen ƙetare
a da Turki ba su da irin wannan matsala ta nuna wariyar launin fata da sauransu amma yanzu galle suna yi musamman ma wai ba wai launin fata zalla ba kusan su kawai in dai ba dan kasa kake ba balalabe kake dan rasha kake dan wace kasa kake su lalle mutum zai iya fuskantar tsangwama da kuma wasu matsaloli daban so za a yi cewa kaman kabilanci haka musamman lokacin siyasar nan da ta shigo abun ya dan yi muni
a irin haka ne idan wasu turkawa suka ga irin ƴan kasashen waje wanda suke da daman yin aiki suna yin aiki wurjan jinnin da ya kamata irin yanda suke yi ko sama da su to sai su dan rinka jin wani abu a ransu ya wannan zai zo ya fi ni yin aiki yanda ya kamata ya za a fi yaban wannan sama da ni ko ya wannan zai rinka samun kudi sama da ni musamman kila in ka zo kila kana da wani kwarewa a wani abu dangane da wannan aikin ana iya dora ka a wani matsayi a gurin aikin nan sama da wani baturken
har wa yau Malam Bashir ya ce akwai wannan matsalar dan haka akwai bukatar kauda kai muddin ana son a cimma buri
bana bibiyar pages din su na bloggers din su na kasar saboda suna cikin waɗanda suke taimakawa maybe a racism ko su larabawa ko ƴan Syria ko ƴan Afghanistan da sauransu ko ƴan Africa su wannan abun ina kokarin nisantar duk abin da shafi social media na kasar saboda yana harzuka mutane suna abin da bai dace ba idan kuma aka zo wajen aiki kila kai aiki a kibiyanka ko ka samu wani wanda yake bai kyautatawa so ba ne gaggawa wajen aiki gaskiya duk inda zani ina kokarin in dan kariya yanayin aikin yake shin aiki ne mai kyau wanda ni a matsayina na dan adam zan iyawa ko ku a aikin mutum biyar ne za su loda maka kai so ina kallon irin waɗannan ayyukan sai in je in yi ta yanda ina da yakinin wanda zai sa ni aiki ba zai cuce ni ba kuma ba zai wato ainihin dabbantar da ni wato ya bautar da ni ba da sauransu so ina kokarin wannan dan akwai wanda na taba aiki wajen shi ina ga nayi aiki tsawon watannin da ni ina aiki da shi zai kai shekara 3 amma albashin da ya bani ba ni tsammanin ya kai ni shekara 1 ma gaba daya so ya tarirrike min kuɗi haka cuta da sauransu so akwai ire-iren mutanen da zaka samu tunda bamu da working permit daga cikin daman kalubalen da muke fuskanta a Turki shine dalibi baya da working permit ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka
to da fatan dai gwamnatoci da suke waɗannan kasashen za su yi kokari su hankalta akan irin wannan kalubale domin masu sharhi sun nuna cewa baki sukan shiga da arziki kuma duk kasar da ta zamanto tana baya zaka samu ba ta da baki a cikinta
to akwai yiwuwar mutum idan yana son ƙara samun damammaki so zai iya matsawa kasashen turai can da ana neman ma'aikata kuma akwai yanayin rashin muguntar su ga ma'aikata ƙara samun wasu damammaki a abin da ya shafi rayuwa domin in taimaki ɗan uwana da kuma ƙasata insha Allahu ta'ala
madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka za mu tagarba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
When I think he go down, I'm not taking it out of my head.